Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Assalamu alaikum alaikum barkamu da wannan lokaci. Da fatan masu azumi ana shirin yin sahur ko kuma an yi cikin koshin lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Madina mai shanu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 14 ga watan Mayu. Kafin ku ji abinda muke tafa da su ga Madina da kanan labarai. To Hadiza, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira ga Isra'ila da ta dakatar da yunkurinta na mamaye zirin Gaza. Kasashen New Zealand da Thailand sun bayyana cewa ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a dukkanin kasashen biyu a cikin kwana daya. A nan Amurka kuma jam'iyyar Democrat ta yanke shawarar gudanar da wani taro ta kafar yanar gizo inda za a nada tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a matsayin dan takarar shugaban kasar jam'iyyar. To kanan labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa bisa ga dukkan alamu dai ruwa na neman karewa ga kungiyar Boko Haram ganin irin kalamin da jagoran kungiyar Abubakar Shakau yayi. Haka kuma a jihar Sokoto hukumar EFCC ta danke mutane biyu in kasar China akan yunkurin bayar da toshiyar baki na naira miliyan 100 ga shugaban hukumar na yankin Sokoto. Kamar kowace ranar Alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da kuma karatun Alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana. Jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniya. Da kasar New Zealand da Thailand kowace ta bayyana cewa a jiya Alhamis ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a cikin kwana daya. Hakan na zuwa ne a yayin da kasashen biyu ke kokarin kara sassauta dokokin takaita zirga-zirga. New Zealand dai ta samu kwanaki hudu da ba wanda ya kamu da wannan cutar duk a cikin makon nan, lamarin da ya kara nuna alamun nasarar dokar kullun da aka fama da ita na wata daya a kasar. A yau ne yawancin shaguna da gidajen cin abinci za su bude a kasar, amma dukkaninsu za su yi amfani da dokar bada tazara. A cewar Darakta Janar na kiwon lafiya a kasar Ashley Bloomfield, mutane sun kagara a bude wurare kuma hakan bai zo da mamaki ba. Jam'iyyar Democrats a Amurka ta nuna alamun fargaba game da annobar coronavirus wacce ke kara yaduwa, yayin da ta yanke shawarar gudanar da wani taro ta kafar yanar gizo inda za a nada tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a matsayin dan takarar shugaban kasar jam'iyyar, sabanin yadda ta saba gudanar da taron gaban dimbin jama'a. Kwamitin da ke sanya ido kan dokokin jam'iyyar ya amince ranar Talata cewa zai baiwa waɗanda za su shirya taron damar shirya shi yadda ya kamata. Za a fara taron ne ranar 17 ga watan Agusta a cikin wani filin buga ƙwallon ƙwando da ke jihar Wisconsin. Kafin a samu ɓullar coronavirus da jam'iyyar Democrats da Republican sun saba gudanar da wannan taron na tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa bayan kowane shekara hudu, inda akan ga mutane wajen 50,000 a biranen da ake gudanar da taron, ciki har da wakilin delegates da kuma 'yan jarida wajen 20,000. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da yunkurinta na mamaye zirin Gaza, yunkurin da masu adawa da hakan suka ce zai iya ruguza yiwuwar samun natsuwa a yankin. Pompeo ya ziyarci Isra'ila a ranar Alhamis domin tattaunawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Lokacin da Pompeo ke zantawa da jaridar Israel Hayom, ya umarci shugabannin Isra'ila da su yi tunanin duk abubuwan da za su iya biyo baya, su kuma yi tunanin yadda za su magance irin matsalolin da ka iya tasowa, da kuma yadda za a gudanar da wannan shirin ba tare da barin sa ya shafi zaman lafiya ba. Isra'ila tana son ta mamaye akalla kashi 30 na yankin nazirin Gaza.
Kaɗan Madina za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ruwa na neman karewa ga kungiyar Boko Haram ganin irin kalamin da jagoran kungiyar Abubakar Shekau yayi dangane da matsin lamba da suke samu daga sojojin Nigeria. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Nan gari wannan zoba ana da shirin da cikin do. Ala kaman ne an ya adin nan lankwala.
A cikin wani faifayin sauti da aka jiyo jagoran wani bangare na kungiyar ta Boko Haram Abubakar Shekau da masu bin diddigin al'amura suka hakake cewa huduba ce ta sallar Juma'a. An jiyo Shekau na neman tsari daga Allah mai girma da daukaka bisa irin lugudan wuta da yace sojojin Najeriya suna musu a halin yanzu. A wannan faifayin murya na minti 1 da dakika 22 Abubakar Shekau yayi ta yin addu'o'i inda yace ana cikin wannan wata na Ramadan mai alfarma, amma gashi sojojin Najeriya suna ta'azzabtar da su, suna son ganin bayan su. Yana mai neman agaji daga Allah mai girma da daukaka, sannan ya nemi a taimaka musu da addu'a. Kana Shekau ya fashe da kuka daga ƙarshe. Na tambayi kakakin rundunar sojojin Najeriya Kanar Sagir Musa kuma zai ce dangane da wannan faifayin sauti na Abubakar Shekau.
Wannan bidiyo da yake tawo anda suka san irin yadda bidiyo yake, an diba ana ganin misalin gaske shi. Babu abin da zan ce shine mu dai sojan Najeriya da sauran ma'aikata na tsaro babu abin da zamu ce sai dai Allah ya ƙara taimakon mu da juriya da ƙwazo mu ga mun ida dalkushe wa'annan ƴan ta'adda.
Kamar da kai dai kun tantance wannan bidiyo din ne?
Ba za mu bata ma lokacin mu ga wani tantance bidiyo ba. Mu dai abin da muka sa gaba shine wannan yaki. Muga an ci nasara an kawo ƙarshen shi cikin lokaci kankani.
Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne dake bincike kan kungiyar ta Boko Haram, kuma na tambaye shi game da sai hancin wannan faifan sauti.
Mun dan yi bincike, akwai kuma wayansu wanda suke da fahimtar cewa yayi shi ne a lokacin kunut, wato ma'ana roƙo ne yake yi ga Allah, yana kuma amfani da irin wannan siffa na roƙo na kuka don kaskantar da kai da niyyar cewa Allah ya saurare shi ya biya musu buƙatar. To amma baya ga haka, idan ka duba a zahiri irin hare-haren da ita rundunar sojan Najeriya take kaiwa, ba shakka ta yi ma ƙungiyarsa illa. Akwai shaidu da ke nuna cewa an kashe komandojinsa da yawa, kuma walwala da yake da shi lalle bai da shi ba kama da ba. Dukkanin alamomi ƙungiyarsa tana cikin wani yanayi, wani hali.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Ana tare ne da Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Madina da ci gaban labaran duniya. Hukumar da ke bada takardar izinin zama ɗan ƙasa da kuma kula da harkokin shige da fice a Amurka, wacce ake kira USCIS, ta dakatar da gudanar da tattaunawa kai tsaye da mutanen da ke neman zama 'yan kasar da kuma bukin da ake shiryawa waɗanda suka zama 'yan kasar tun daga watan Maris ɗin da ya gabata saboda cutar coronavirus. Saboda hakan ne masana suka ce akwai yiwuwar cewa ba za a tantance dubban mutane ba kafin zaben shugaban kasar da za a yi a wannan shekarar. Yayin hakan dai wani tsohon dan gudun hijira daga kasar Kenya na ci gaba da taimakawa mutanen da ke neman zama 'yan kasar Amurka. Muhammad Malim ya gudo ne daga Somalia tare da 'yan uwansa a lokacin yakin basasar kasar. An haife shi ne a wani sansanin 'yan gudun hijira a Kenya, ya kuma iso Amurka ne a lokacin da yake da shekara 4. Ana ci gaba da zaman ɗarɗar a Iraki da Siriya saboda ana daɗa lura cewa idan ana maganar ƙungiyar ISIS, to lallai al'ulumin da ke nuna cewa sun gudu ba gaskiya ba ne. Yayin da wata gamayya wacce Amurka ke jagoranta ta yi gargaɗin cewa ISIS na nan yadda take a da, su kuwa wasu jami'ai sun jaddada cewa ƙungiyar ta ƙara ƙaimi da kuma ƙarfi. Wani jami'i wanda yake da alaka da dakarun kurdawa masu samun goyon bayan Amurka a Iraki da Siriya ya shaida wa VOA cewa a wannan shekarar kawai an ci gaba da fuskantar hare-hare. Babban abin da ke tada wa mutane hankali ba yawan hare-haren ba ne, yadda ake aiwatar da hare-haren da kuma wuraren da ake zaɓar kai hare-haren. A gaida Madina da ta karanto mana labaran duniya daga nan Fashion House na muryar Amurka a birnin Washington DC. yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasa zangon kasa Shear Sokoto ta cafke mutum biyu ɗan kasar China akan yunkurin bayar da toshar baki naira miliyan 100 ga shugaban hukumar na yankin Sokoto domin dakile binciken da hukumar ta kaddamar akan wasu kungiloli da gwamnatin jihar Zamfara ta basu. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da karin bayani.
Ranar Litinin ta wannan makon ne dai hukumar ta damke mutanen guda biyu ɗan asalin kasar China akan yunkurin bayar da toshiyar baki ga shugaban hukumar da ke yaki da masu yi tattalin arzikin kasa zagon kasa ta Najeriya Shear Sokoto. Waɗannan mutane dai wakilai ne na wani kamfani na asalin kasar China wanda gwamnatin jihar Zamfara ta baiwa kungiloli na samar da hanyoyi a wasu ƙananan hukumomi da samar da rojin murtsake guda 168 a ƙananan hukumomi 14 na jihar Zamfara da dai wasu ayyuka kama daga shekara ta 2012 zuwa shekara ta 2019 akan zunzurutun kuɗi sama da naira biliyan 50. Binciken da hukumar ta kaddamar akan waɗannan kungilolin shine ya zaburar da kamfanin akan ya bayar da toshiyar baki ta naira miliyan 100 ga shugaban hukumar na Shear Sokoto, inda wakilan kamfanin suka fito da naira miliyan 50 ƙasa a zaman rabin kuɗin da za su bayar na toshiyar baki. Abdullahi Lawal shine shugaban hukumar ta yaki da masu yi tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Shear Sokoto.
Gaskiya muna nan muna ci gaba da bincike, muna so mu tattara idan da za mu haɗa kafin mu gabatar da su zuwa kotu. Yanzu haka muna banki akan mu ga ta ina kuɗin masu ka fito, ta wani account suka shigo, daga ina suke, kuma da jami'an ma bankin da suka aiwatar da wannan process na fitar da kuɗin. Duka witnesses ɗinmu ne, so yanzu ana can ana bincike a kai. Kaga kuma za mu ga cewa dama can manufan me aka fitar da su, shin irin wannan kuɗi dama sun taɓa shigowa ta nan wajen? Tun ranar Alhamis da ta wuce ne suka fara kira na, to kaga sun zo ne su tattara kuɗin su ce da suke na a hankali su tara su.
To ko yaya masana tattalin arziki ke kallon irin wannan aikin da hukumar ta masu yi tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ke yi? Dr. Fa'i Shehu malami ne a sashen nazarin tattalin arzikin ƙasa a Jami'ar Usman Anfaro da ke nan Sokoto.
Nan kamin kusan za a ce abu ne mai alfanu a Najeriya. Kowa ya san cewa ƙasar nan tun da muka samu 'yancin kai muna nan muna kokowa da ruwan sha, asibitoci, wutar lantarki, hanyoyi, abu ya gagara. To matsawa aka ce ga dukiya ta ƙasa wadda ya kamata a yi amfani da ita wajen ayyuka kuma ba a yi ba, kenan an koma baya. Ɗan kuɗaɗen nan za a amfani da su wajen samar da ruwan sha ya zama to an wuce nan a koma wani ɓangare, to wasu sun haɗa baki sun kwashe. Kaga babu ruwan shan wannan abin yana da tabbas yana da matsala sosai ga tattalin arzikin Najeriya.
Wannan ba shine karo na farko ba da hukumar EFCC ke kama masu laifi kuma ta nuna wa jama'a, amma da zaran an kammala bincike an kai su gaban kuliya, daga nan jama'a ba za su sake jin komai ba.
Yanzu shugaban namu Ibrahim Mustafa Magu ya ba mu damar cewa dukkan wani zama da kotu za ta yi ya zamanto muna wurin ko muna tare da midiya ɗinmu, fata ma mukan iya gayyata ma 'yan jaridu don su zo su ji abin da ke ciki, saboda ya zamanto an yi adalci.
Muhammad Nasir, murya Amurka daga Sokoto, Najeriya.
To madalla a gaida Muhammad Nasir. Kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka baiwa.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba. Hezrez Abdu ce muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Abin da ya dauke hankalin al'umma duk fadin duniya shine annobar coronavirus da ta kama sama da mutane miliyan 4 ta kuma yi sanadiyar mutuwar kusan mutane 300,000. Banda haka ta tauye rayuwar kowane bil'adama ta yau da kullum a duk fadin duniya. Sai dai duk da irin fadakarwa da ake yi kan wannan cuta, har yanzu mutane da dama suna tababa akan batun, abin da ya zama da hatsarin gaske da kuma barazana ga ci gaban iyali. Ta haka yau shirin domin iyali ya gayyaci ƙwararren likita kan abin da ya shafi lafiyar mata Dr. Mairo Mandara domin yin ƙarin haske da kuma faɗakar da al'umma akan wannan annoba.
Wannan ciwo bane na gaske, ba wasa bane. Kuma wannan ciwon annoba ne da Allah ya aiko mana ya jarabce mu da ita, yadda magana ya zani kuma mu a jawancin ku a Najeriya shi ba mu wuce musulma da krista in kan masu din addini mana kakanni ba ba su da yawa wannan abu cuta ce Allah ya kawo mana ko kuma shi rahama Allah ya gwada mana yadda zamu yi tsarin wannan kwayar cutar ba a ganin ta da ido ko ka sa abun duba hanyar nesa na likitoci ba karamin cuci ba ne mai ilmi ƙarfi ba irin wanda in ta fi ta shi a gwada mana jini a gwada mana fitsari ba irin su ba ne suke gwadawa wato ba microscope ɗin ne haka ba ɗan ƙanƙani ne kamar kiliya ya shi karan bashi ya shi guda ɗaya sau ɗari ko sau dubu ya shi kara masu sau dubu to shi wannan kwayar cutar da ya kai kwaya ɗaya a cikin kashi biyu to wannan abu ne da ya kamata uwar gida ta sani uwar gida da ta kowa hakkin ta kasa ne gida ta fara ƴaƴanta ta fara zuwa gidanta to ita uwar gida ta ɗauka to zai iya shafan kowa da kowa a gida don haka abubuwan na malaman asibiti suka mana bayani domin zai zo da misali shi ko yau wani hannayen mu yawan goge abubuwa ko ina misalin tsafta ko yaushe kamar masu tsafta ko yaushe kafin a yi alura a wani hali da sabu kuma kafin ba a wanke da tsafta in aka fita aka je wani waje a wanke in kana tari ko kana wani abu da rufe hancin ka da gaba hannunka kar ka sake ka fesa wa mutane kuma kana magana da mutane kan ka rufe mutane magana kana magana kina magana fafafafafa kina fesa wa mutane yawo a fuska shi yasa ake sa wannan takunkumin mask din nan a rufe hanci duk waɗannan abubuwa da muke gani akwai su a talabijin akwai su a rediyo masu yawo suna faɗa duk ga shi nan a ilimin shi don haka dole mu ga wannan abin da mai ilimin
to Hajiya doctor wannan mata masu bari dai kafin ma mu kai nan wannan batu kin san al'ada mu so da dama mutane musamman dai mutane a karkara din nan zaki ga kamar in an yi tari din nan sai ayi kaci sai ayi azubar da shi a ƙasa to za a iya ɗauka cutar nan ta irin kaci din nan da mutane ke suna zubarwa a ƙasa in kuma sun yi kacin nan ne ya kamata su yi
shi kaci biyu an aka yi kaki maimakon a zubar a ƙasa ya kamata a zubar a kotun ma hakan nan da za a yi ko kuma an aka yi kari yawon nan a yanzu mutum na bayan gida ne to ka sa inda ruwa zai tafi da shi ko kuma in a bakin zan da kai ka tofa a ciki amma kaki ɗin da kai kaki duk a fesa a cikin bombe duk bai sha so na mu ba yanzu tun wannan lokaci ya shigo ne abin da zai faru in kai kaki ka fesa a bombe in wani ko ya bushe ka tuna ka zai iya yin kwana uku da ran shi a wajen so in wani ya zo ya taba shi kenan busheshen kashi ne sai mutum ya dauka in ya taba mutum ya taba fuskar shi ko idan shi ko hancin shi sai ya dauka don haka ake so duk inda mutum ya taba ka tsaye wanke hannun shi wannan kashin gaskiya da ke da ma shi can ba tsafta bane da dinka shi ka fesa a jikin bango ko a ina dan har zaka kai kashi zaka tona ka zaka yar to ka dan tona kasa ba inda ya rage wata ba dan tona kasa a zuba kashin ko kuma yadda kakannin mu suke yi da akwai kasko dan kasko da toka in aka yi kashi sai a zuba a cikin kaskon nan sai ka ga an jima kadan da yamma sai a ɗauki kaskon nan a je a zuba shi a tsanga haka da muka san iyayen mu suke yi saboda sun suna da tsafta sosai ba sa taba zuba kai ko kuma a samu dan kasa a gongon in aka yi kafin nan a zuba a ciki ko aka gama a ɗauki ƙasar nan a je a zuba ta a sanda.
Bari mu koma kan yadda wannan cuta ta shafi mata masu ciki musamman wannan fanni ne da kike da ƙwarewa a kai wannan cuta akwai waɗanda suke tambayan cewa wannan cuta idan ta kama mace mai ciki yaya za ta iya shafar jinjiri da ke cikin matar?
To a dinsa abinda ya rubu kusan wannan ciwon sabon ciwo ne domin san kan shi sosai ba amma malaman kimiyya suna ta kokari su gane abubuwan da zai biyo baya yanzu ne ma ake samun mata masu ciki yanzu suke haihuwa yanzu ne ake bincike a ga me ya gaskiya bacin ko zai shafi mata masu ciki ko ba zai shafi mata masu ko zai samu ƴaƴansu da ke cikin cikinsu ko ba zai samu ƴaƴansu da ke cikinsu ba. Amma to a wannan gefe dai kenan. Amma idan mace ta zo wajen haihuwa kun gani tana fito ɗan zai fito ya fito a wajenta da hannunta za ta taɓa shi idan tana da shi. To dole ta ɗauki mataki ne ɗauri yadda za ta kare ɗan nan. Wane ne kenan? Idan za ta ɗauki ɗanta dole ta wanke hannunta. Idan za ta ɗauki ɗanta ta ba shi nono dole ta sa wannan takunkumi da muke sa ake sawa a hanci. Sannan shi kashi bakin nonon nata da za a ba yaro dole a sa ruwa a wanke shi ko a sa ruwa a wanke bakin nonon. Sannan a sa ma yaro ya sha, in yaro ya sha sannan a sake wanke bakin nonon sannan mata ta zauna. Tsafta yanzu kan mace da ta haihu tsafta ta sai an rinka baninki yadda za ta ke domin idan tana da ciwon za ta iya ba jaririnta ko da shi jaririn ba yi da shi. So abinda ba a so kenan su tana da shi ta ba jariri ba shi. To kuma shi saboda jariri Allah ya halicci jariri ko jaririya domin su sha nono nonon kuwa duk kwana da shi. Ba abu ne ke za a ba yaro madara ba a'a dole a ba shi nono na kuwa domin madara na shanu ne ba na ɗan mutum ba. Yana iya sa yaro ya tashi da halayen dabbobi da rashin hankali da sauransu. So dole a ba shi nono kuwa amma dole kuwa ta samu sai a san san wajen lura da ɗanta wajen wanke halitta wajen tsaftacewa idan ba ba shi nono za a yi ba za a je shi can gefe guda. Ba a rungume shi ana tari ana labari ana tsafta mishi yawo ana sauka ana tsako ana tsafta mata yawo ana wata na ita mai yanci mai ciki kamar yadda kowa zai iya ɗauka ita za ta iya ɗauka. Amma ita mai ciki idan ta ɗauka to hatsarin da take ciki ya fi na mara ciki saboda shi wannan ciwo yana shafan abubuwan jinin da yake sa jini ya daskare idan ka yanke ciki to yana ƙara wato coagulation dukkulewan jinin. To dama ita mace ne shi tana cikin hatsarin wannan coagulation ɗin wato jini ya zama gudaje to kuma sai wannan ciwon ya ƙara. To kun ga ita mai ciki idan ta kamu da wannan ciwon hatsarinta ya zama ninkin baninki.
Yawa to yanzu ma wannan bayani da kika yi ya sake maidani kan ɗaya daga cikin hujjojin waɗanda suke shakkun cewa wannan cuta zahiri ne. Suna cewa idan lalle da gaske ake cewa wannan cutar tana nan menene yasa ba a jin tana kashe mata sai maza duk waɗanda ake bayyanawa cewa ta kashe maza ne?
Akwai mata da suke mutuwa ko ni na san waɗanda mata suka mutu. Abin da yake faruwa shine yawanci maza su suka fi hada suka je suka ɗauki ciwon. Za ki ga yawanci maza su ne masu fita waje in suka duba karkara. In suka duba cikin karkara yawancin mace za ki ga mace ma a kowanne za a haife ta a ƙauyen garinsu har Allah ya ka koma ga ubangijinta bata ma fita ta je wani waje ba. To shi kuwa namiji shi ne mai zuwa safara shi ne mai zuwa cirani shi ne mai zuwa gona shi ne mai zuwa ina ne ya fita wannan gari ya je wannan ƙauye wani ma ya je cilani sai ya yi wata shi da sannan ya dawo gida. To maza su suka fi yawo suka fi ɗaukan wannan ciwon. Suka fi ɗaukan ciwo saboda waɗannan abubuwan da ke jikinsu amma mata suna ɗauka kuma mata suna mutuwa sosai ma.
Eh babu.
Kawai a wajen mu ne ina ba mu ga mata da yawa.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin yadda mace mai ciki za ta iya kula da kanta a wannan yanayi da kuma ko sirace yana wani amfani ga wanda ya kamu da wannan cuta. Yanzu a madadin bakuwar tamu Dr. Mairo Mandara da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke ashe.
Yanzu kuma ga karatun Alkur'ani da yara kan yi albarkacin babban watan Ramadana.
Sunana Maryam Muhammad Abdullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أولم تقتتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فسبح بحمد ربك بالعشي والإبخار صدق الله العظيم
da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice da kasar New Zealand da Thailand kowace ta bayyana cewa a jiya Alhamis ba wanda ya kamu da cutar coronavirus a cikin kwana daya hakan na zuwa ne a yayin da kasashen biyu ke kokarin ƙara sassauta dokokin takaita zirga-zirga New Zealand dai ta samu kwanaki hudu da ba wanda ya kamu da wannan cutar duk a cikin makon nan lamarin da ya ƙara nuna alamun nasarar dokar kullun da aka yi fama da ita na wata daya a kasar A yau ne yawancin shaguna da gidajen cin abinci za su bude a kasar amma dukkaninsu za su yi amfani da dokar bada tazara A cewar Director General na kiwon lafiya a kasar Ashley Bloomfield mutane sun kagara a bude wurare kuma hakan bai zo da mamaki ba Jam'iyyar Democrats a Amurka ta nuna alamun fargaba game da annobar coronavirus wacce ke kara yaduwa yayin da ta yanke shawarar gudanar da wani taro ta kafar yanar gizo inda za a nada tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden a matsayin dan takarar shugaban kasar jam'iyyar sabanin yadda ta saba gudanar da taron gaban dimbin jama'a kwamitin da ke sanya ido kan dokokin jam'iyyar ya amince ranar talata cewa zai baiwa waɗanda za su shirya taron damar shirya shi yadda ya kamata Za a fara taron ne ranar 17 ga watan Agusta a cikin wani filin buga kwallon kwando da ke jihar Wisconsin. Kafin a samu bullar coronavirus da jam'iyyar Democrats da Republican sun saba gudanar da wannan taron na tsayi da dan takarar shugaban kasa bayan kowane shekara hudu inda akan ga mutane wajen 50,000 a biranen da ake gudanar da taron ciki har da wakilin delegates da kuma yan jarida wajen 20,000. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga Isra'ila da ta dakatar da yunkurinta na mamaye zirin Gaza. Yunkurin da masu adawa da hakan suka ce zai iya ruguza yiwuwar samun natsuwa a yankin. Pompeo ya ziyarci Isra'ila a ranar Alhamis domin tattaunawa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Lokacin da Pompeo ke zantawa da jaririn Israel Hayom, ya umarci shugabannin Isra'ila da su yi tunanin duk abubuwan da za su iya biyo baya. Su kuma yi tunanin yadda za su magance irin matsalolin da ka iya tasowa da kuma yadda za a gudanar da wannan shirin ba tare da barin sa'a ya shafi zaman lafiya ba. Isra'ila tana son ta mamaye akalla kashi 30 na yankin na zirin Gaza. Ku masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi Arfe 8 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Madina Mai Shani da ta taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abo da ya hada shirin ya so ba da umarni, sai kuma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Chadi ke muku fatan alheri. Ma'assalam.
Bonjour.